نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يوم منا نو غوتاني منا شاشن دا غوتان ذو الحجة رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم دوبو دا يدا دليه دو دا عربا اندا بقوي ana muna wata na 11 kenan wata na karshe wata na ishe na 12 ko yawa wata na karshe kenan wanda ya dace da nawa ne shi ko wanda ya dace da 2 ga watan 6 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin suratul hajj mun tsaya daidai fadin Allah subhanahu wata'ala wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun dan muka tsaya ko sai Allah ta'ala ce Allah yahkumu bainakum yawmal qiyamah فيما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بينكم تو idan sai maka jahiya kace masa Allah ne mafi sani game da abinda kuka aikata sai Allah ya ce to kuma Allah ne zai hukunci a tsakaninku yawmal qiyamati ranar alqiyama ba sun yi jahinja da kai ba sun yi rigima da kai sun yi gardama da kai ba ko ba haka bane to Allah yahkum bainakum yawmal qiyama Allah zai hukunci a tsakaninku ranar alkiyama Allah ya ba mai gaskiya gaskiya ya ba mara gaskiya rishin gaskiya fi ma kuntum fihi takhtalifun cikin sabanin da kuka kasance kuna yi a tsakaninku jama'a barkanku da sallah barkanku da gode Allah Allah bai mai ta mun amin kamar yadda mabarata ke cewa Allah kare mai mai ta mana da alkhairi
amin
Allah ta'ala ya nuna mana baki lami lafiya
amin
cikin koshin lafiya da imani da wadata
amin
da arziki babu fatara babu hala babu bacin rai
amin
Allah ya amsa mana
amin
Allah ya nuna mana badin bada da lami lafiya
amin
a cikin cikakken imani da musulunci
amin
da san Allah da san annabi da alqur'ani
amin
Allah subhanahu wataala wannan guri dake gare mu Allah ya cika mana shi
amin
الله اكبر الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر الله اكبر الله تعالى يقول الله يحكم بينكم يوم القيامه الله ne zai hukunci a tsakaninku ranar alkiyama bima kuntum fi takhtalifun cikin sabanin da kuke mana Allah subhanahu wa ta'ala zai ga mai gaskiya ranar alkiyama duk a duniya ma ya riga ya gani wanda yake kan addinin shi shine mai gaskiya wanda baya kan addinin Allah baya da gaskiya dawa tunan duniya Allah subhanahu wataala ya ba gaban da Allah wani yace falizalika fada saboda haka ka kira mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala wastaqim kama umirta kuma ka daidaitu kamar yanda aka baka umarni wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son zuciyar mutane wa qul amantu bima anzala Allah min kitab kuma ka ce na ba da gaskiya da abinda Allah ya saukar da shi na dukkan littafin shi gaba daya wa umirtu li a'dila bainakum kuma an umarce ni da in yi hukunci tsakani na da ku Allah rabbuna wa rabbukum Allah subhanahu wataala shine malikinmu kuma shine malikinku لنا أعمالنا ولكم أعمالكم aikin mu namu ne kuma aikin ku naku ne la hujjata bainana wa bainakum ai babu jayayya babu gardama tsakani na da ku Allahu yajma'u bainana Allah subhanahu wa ta'ala shi zai tara mu ranar alkiyama wa ilayhi al-masir kuma makoma zuwa ga Allah tace saboda lakum dinukum waliy din kowa yake addini shi kowa abin da yake so yi amma akwai ranar kindilanci akwai ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala ranar da Allah ta'ala zai bayyana mai gaskiya ya bashi gaskiyar shi ya bayyana mai ƙarya kuma ya bashi rishin gaskiyar shi Allah ya sanya mu cikin masu gaskiya
amin
masu riko masu aiki da gaskiya
amin
sai Allah ta'ala ya ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir alam ta'lam Allah ta'ala ce shin kuma baka sani ba anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh cewa lalle Allah ya san duk abin da ke cikin sama dukkan abin da yake cikin ƙasa Allah ya san shi ma dukkan abin da yake cikin sama Allah ya san shi guda nawa ne girman shi nawa ne nawa ke dare nawa ke amfani nawa ne baya amfani duka Allah ya san haka abin da ke doran kasa kaf inna zalika fi kitab kai wannan ma yana cikin littafin Allah na zalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai sauki wurin Allah subhanahu wataala bana wannan aya a cikin ta Allah ta'ala yana ba mu labari ne dangane da cika ilimin shi game da halitta shi cewa Allah yana da cikakken sani game da halitta gaba ɗaya ba mu mutane ba da mala'iku da aljannu da tsuntsaye da kwari da dabbobin gida da na dawa da na dawa Allah subhanahu wataala ya san kowa halitta shi gaba ɗaya Allah ya san ta cewa Allah ta'ala ilimin shi yana zagaye da dukkan abin da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai babu wani abu daidai da girman kwaya zarra ballantana wanda ya fi shi dada da yake gagaran Allah subhanahu wataala sani a kasa yake ko a cikin sama kuma babu wani abu wanda yake karami muna ganewa ko babu wani abu wanda yake karami ne shi ko babba ne ba sai Allah ta'ala ya san shi saboda ilimin Allah subhanahu wataala yana zagaye da halitta ne gaba ɗaya tun ma kahin a samu halitta din tun ma ba halice su ba Allah ya san in sun zo yaya za su kasancewa yaya za su rayuwa me za su yi me ba za su yi ba duka Allah ya sani tun bai halice su ba kuma Allah ta'ala sai ya rubuta wannan a cikin me a cikin littafin shi da ake ce ma Allahul Mahfuz allo tsalle Allah da babu wanda ya isa ya karanta ya diba ya taba abin da ke cikin shi sai Allah ya yarda ke za ake ce mai Allahul Mahfuz Allah ya ce bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz Allah ya ce a ke alqur'ani littafi ne mai daraja mai girma kuma ya tabbata a cikin mi Allah wanda yake tsarare kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim daga abdullahi dan amr radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah qaddara maqadir al-khalqi qabla khalqi as-samawati wal-ardi bi 50000 sana Allah ta'ala ya halicci ko kuma ya qaddara qaddarorin halitta gaba daya to abinda zai same ka mai dadi mara dadi duka Allah ya rubuta tun kafin Allah ya samai bakwai tun kafin Allah ya kasai bakwai gabanin halice su da shekaru 50,000 Allah ya wannan wa kana arshuhu ala alma al-arshin Allah ya kasance a bisa ruwa kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu Hud kuma haka aka rawaito daga jam'i da yawa na sahabbai Allah ya kara masa yarda cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abinda Allah ta'ala ya halitta shine alqalami da Allah ya halice shi qala lahu kutub Allah ya ce mai ka alqalami kai rubutu qala alqalami yace wa ma aktubu me zan rubutawa ta'ala yace oktob ka rubuta ma huwa ka'inun dukkan abin da yake mai faruwa ne bajara alqalamu bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamah sai alqalami ya gudana da rubuta duk abin da zai faruwa tun daga wancan lokacin har zuwa tashin alqiyama dora ka da abin da ka gani rubutacce a wurin Allah subhanahu wataala sananna abu ne ba kwararre bane dama tin tun ba yi ka ba tun ba yi duniyar ba tun Allah bai halicci kowa ba dama abin yana nan akwai ranar zuwan shi shi zaka ka jina Allah ce inna zalika fi kitab Allah ya san komai wannan kuma Allah ya rubuta shi a cikin littafi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana yadda aka rubuta din cewa awwal ma khalaqa Allahu al-qalam farko abinda Allah ta'ala ya halitta shine al-qalami al-qalami ne na ikon Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce nun wal qalami wama yasturun Allah ya ce na rantse da al-qalami kuma na rantse da abinda suke rubutawa da al-qalami saboda haka Ubangiji Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya ya bayyana mana cewa lalle Allah subhanahu wataala ya san komai ya rubuta komai babu wani abu wanda ya gagara Allah subhanahu wataala wannan yana nuna cika ilimin Allah subhanahu wataala cewa Allah ya san komai gabanin kasancewa abin kuma Allah ya kaddara shi kuma Allah ya rubuta shi saboda haka a da abinda bayi za su aikata wa to Allah ta'ala ya riga ya san shi tun gabanin su aikata kuma za su aikata shi kamar yadda Allah ya rubuta shi ba za ka kara ba za ka rage ba rubutaccen abu ne ina ba a tsaya mana ita tana tsayuwa tana tsayuwa ta tsaya daidai ne ayi hakuri yau san kai zan tarai to da tsaya ta bar yau dan dan haka Allah subhanahu wataala ya san halitta tun gabanin wato tun gabanin ya halicce su ya san Allah ta'ala cewa wannan zai ma Allah ta'ala da'a ne da zaɓin shi kaga ba ta tsaya shi ne ta yau Allah subhanahu wataala ya san wato wannan zai biyayya ga Allah subhanahu wataala da zaɓin shi ya zaɓi biyayya ga Allah subhanahu wataala kuma Allah ta'ala ya san wannan zai saba ma Allah da zaɓin shi da kanshi zai zaban saban Allah duka Allah ta'ala ya sani dan Allah ya rubuta wannan wuri shi ma'ana Allah ta'ala ya san mutunan kirki wanda zai yi biyayya ga Allah subhanahu wataala da kirki shi duka Allah subhanahu wataala ya san wannan babu wani abu da yake gagaran Allah subhanahu wataala kuma Allah ta'ala ya riga ya zagaye sani da dukkan komai gaba daya babu wani abu wanda ya gagara Allah subhanahu wataala ko yake buwayan Allah subhanahu wataala a cikin me a cikin ayyukansa dukkan su gaba daya Allah subhanahu wataala ya san su shi yasa Allah ya ce inna zalika fi kitabin lalle wannan ya tabbata a cikin littafi inna zalika ala Allah yasir kuma lalle wannan abu ne mai sauki wurin Allah subhanahu wataala da lalle wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna kaddaran Allah subhanahu wataala muna ganewa ku cewa Allah ta'ala ya kaddara komai ko ba za ka zama mai imani ba sai ka amince da cewa Allah ta'ala ya san komai kuma da abin da yake gudana ya wakana a cikin rayuwa to yana wakana ne da mi da kaddaran Allah subhanahu wataala da kaddarawan Allah Allah ta'ala ya kaddara komai gurgurdan shi ya kaddara shekarunka ya kaddara rayuwarka ya kaddara abin da zaka ci ya kaddara abin da zaka sha ya kaddara abin da zaka samu ya kaddara duk wuraren da zaka zuwa kaje ka dawo kaje ka dawo kaje ka dawo ba za ka wuce inda Allah ya rubuta ma ba kuma ba za ka kara inda Allah subhanahu wataala ya rubuta ma ba kana nan daidai inda Allah ta'ala ya aje ka inda kaga ka gusa to Allah ta'ala ya ce ka gusa kabar garinku kaje kauye kabar garinku kaje birni kabar garinku kaje babban birni kabar garinku ka tai wata kasa ka dawo din rubuce ki ba wani sabon abu bane a sanin Allah subhanahu wataala dama duk za ka yi wannan ko ya rubuta maka a rayuwarka haka za ka in ka je ga abin da za ka yi ko ba za ka kara ba ko ba za ka wuce nan ba daidai ne za ka tsayawa kuma Allah ya rubuta ka wuce sai ka ketara haka wannan dai yana nuna wato imani da kaddaran Allah subhanahu wataala cewa dole ne kai imani da abinda Allah subhanahu wataala mai girma da daukaka ya rubuta maka cewa duk abinda yake cikin faruwa a cikin duniyar nan gaba daya to yana faruwa ne da sanin Allah subhanahu wataala haka aya dalili ce daga cikin dalilan alqur'ani mai girma wadanda suke nuni akan imani da kaddaran Allah Allah kara mana imani da kaddaran Allah subhanahu wataala Ya Allah ta'ala ya ce wa ya'buduna min dunillah mutane suna bauta ma wanda ba Allah ba ma lam yunzil bihi sunqana abinda Allah ta'ala bai saukar da hujja da yin shi ba ma'ana Allah ta'ala bai saukar da wani dalili akan yin wannan bautar da suke yi ma wani Allah ba wa ma laysa lahum bihi ilm kuma mutane suna bauta ma abinda ba Allah ba ba su da ilimi game da shi ba su da sani in ka tambaye su menene dalili ba su sani ba babu dalili kuma Allah bai ce ai ba muna ganewa ko kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa man yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun Allah bai girma da dokoki ce duk wanda ya kira wani Allah tare da Allah bai da hujja bai da dalili to kadai fa hisabin shi na wurin Allah subhanahu wataala ba wurin kowa ba me yasa saboda innahu la yuhibbu la yuflihul kafirun Allah ta'ala ya ce ka bare ba su cin nasara ba su rabauta ba su samu gidan aljanna aljanna ta mai imani ce aljanna ta mai tsoron Allah ce kafiri kuma baya tsoron Allah bai ma yarda da shi ba ballantana ya bauta mashi Allah ya raba mu da kafirci wa ma lil zalimin min ansar likumin nasir Allah ta'ala yace kuma azzalimai ba su da wani mataimaki ma'ana Allah yana bada labari a cikin wannan aya mai girma dangane da mushrikai cikin jahilcin da suka yi da kuma kafirce ma Allah da suka yi da bautar wani Allah da suka yi abinda Allah subhanahu wataala bai saukar da hujja da shi ba babu wani dalili babu wata hujja da ta ba su damar su bauta ma gumaka da suke bauta ba babu wani dalili da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi gare su wanda yake su bauta ma waɗannan gumaka asali ba Allah ta'ala faɗa yake yi da bauta ma wanda ba shi ba yasa Allah ya ce wala tad'u ma Allahi ilahan akhara Allah ta'ala ce kada ka bauta ba wani abun bauta na daban tare da Allah kakka yarda ka bauta mishi ka tsaya ka bauta ba Allah shi kada har ani Allah ya wala kuma Allah ce la taj'al ma Allahi ilahan akhara fataq'uda mazmuman makhdula kada ka sanya wani abun bauta na daban tare da Allah sai ka zauna wulakantacce yarbadde baka da daraja baka da matsayi wurin Allah subhanahu wataala wani wuri kuma Allah ya ce wala taj'al ma Allahi ilahan akhar fatulqi fi jahannama ملوما مدحورا kada ka sanya wani abun bauta da daban tare da Allah sai a jefa ka cikin wutar jahannama kana wulakantacce kana abin jefawa a cikin ta to kaga Allah subhanahu wataala bai yarda a bauta mashi wata Allah ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda da kafirci ga bayin shi bai yarda ma bayi su yi kafirci ba hada su yi to da haka kenan anan ma Allah ta'ala yana bada labari cewa mushrike da suke bauta ma gumaka da suke bautan wani Allah suna bautawa ne ba tare da dalili ba ma'ana ba Allah ya sa su ba ba addinin da Allah ta'ala ya halatta a bauta ma gunci babu ita babu wannan aya babu wannan shari'a shari'a Allah babu ta yarda bauta ma kowa ba sai Allah subhanahu wataala shi kare shi zai Allah ya ce malamin zilbi sulqada وما ليس لهم بعلم ba su da ilimi cikin kakalon wanda suka yi na bauta ba gumaka cikin kiran ƙaryen da suka yi suka ce gumakan nan suna da daraja suna da matsayi shi yasa suke hada su da Allah subhanahu wataala to babu wani dalili akan wannan kawai dai sha'ani ne na gadin gadin uwaye sun gada ga uwayensu kakanni da uwaye ana yi kawai shi ne kawai amma babu dalili babu hujja saboda haka irin wannan abun suna yin shi ne saboda ni suna yin shi ne saboda shaytan ne ya kawata musu ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum Allah ta'ala ce shaytan ne ya musu mi shaytan ne ya kawata musu ya kyara musu in ba kawata wa shaytan ba yaya zaka zo kana bauta ma abinda bai ji bai gani bai magana wala yarawna alla yarju ilaihim qawlan ba su ganin cewa gungin da suke bauta ma bai maida musu magana wala yamliku lahum darran wala naf'a bai mallaka cuta ko amfani gare su bai bai ma amfanin komi ka zo kai ta mai fada in kana kallon fina-finan indiya na da zaka su dogon amita ko su darmandira zo suna magunki fada in ka kara Allah ba da kara zama wurin ka kuma shi gunki ya shiru yana kallon shi ba mun da zance ya ta mai fada wani ma aka ce sai ce kai duk cikin fina-finan zaka gani yana gani kuma addini shi ne cikin warge yake wannan abin sai kai shi ba ya kara zuwa wurin wannan Allah saboda ya kasa mai amfanin komai kawai tsayawa za a yi dogara da ƙarfin kai shi kaga da yamahi to zara ka ba kawata wa shaydan ba ina kai ina ta hiya ka bauta ma gunci yana tsayin cik in ya waɗi ba iya tashi in ya tsuwa da kansu suke ɗaukan gunki in ya tsuwa ya shekaru da yawa domin an kashe kuɗi a kan shi to in ya zo sai a doke shi a tilla cikin kogi a kawo sabuwa a shi to Allah na tsuwa Allah na gaskiya huwa lawwalu Allah yace shi ne farko wa lakhiru kuma shi ne ƙarshe Allah ta'ala shi ne farkon da baya da farko ƙarshen da baya da ƙarshe to amma sunansa kaga tsuwa yake ta dauka a zuwa cikin kogi shikenan a hankali suna kallo ya tahi suna kallo ya nice ya bashi a zan ki ganin kiraruwan shi shi Allah na gaskiya ba a ganin shi haka to kawatawa ce ta shaidan kawai shaidan ne ya kawata musu ya gyara musu ya zayyana musu ya nuna musu abun mai kyau asalin abun kenan amma in ba haka ba mutum da hankalin shi ai ba zai bauta ma wanda ba Allah ba da haka Allah ta'ala ya ba su tsoro Allah ta'ala ya ce wa mali zalimina min nasir Allah ya ce azzalimai su ne mushrikai domin inna shirka la zulmun azim ko a bar su duk dai ne ba za a kare saboda ina shan shayi ina sha sanyi su ma ina sha su zuhur za ka hito mani a gara ma a sha zahiri lokacin abu a yi shi kawai na mahukaci ba ana zahi yace a lokacin zahi a sharwar zahi lokacin dare kuma sharwar zahi naka Allah ta'ala yace ba su da wani wanda zai taimake su ya tsamo su daga azaban Allah subhanahu wata'ala a lokacin da Allah ya kama su da azaba ne Allah ya ci gaba da cewa wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat idan aka karanta musu ayoyin mu wadanda suke bayyanan nuni ma'ana idan aka tuna ma mutane kafirai ayoyin alquran da hujjoji da dalilai bayyanannu akan cewa Allah ta'ala shi kadai ne ake bauta bai da abokin tarayya cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah aka gaya musu duk cikin alqur'ani mai girma ana karanta musu cewa manzannin Allah masu girma masu daraja masu matsayi masu gaskiya ne gaskiya suka zo da ita wurin Allah abinda suka zo da shi gaskiya ne kuma gaskiya suka faɗa ma mutane bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin Allah ta'ala ya ce ya zo da gaskiya kuma ya gaskata manzanni wata kuma Allah ya ce wa sadaqal mursalun manzanni sun yi me sun yi gaskiya cikin abin da suka zo da shi daga Allah subhanahu wata'ala to idan irin waɗannan arnama guza ba waɗanda suke bauta ba wanda ba Allah ba aka karanta musu ayoyin bayyanannun ayoyi waɗanda suka zo da hujjoji karara cewa Allah abin bauta ne babu abin bauta sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ya zo mu da sako daga wurin Allah domin ya tsamo mu daga bauta mu wanda ba Allah ba ya kai mu zuwa ga bauta mu Allah na gaskiya ya hido mu daga duhu zuwa haske ya raba mu da ƙarya ya gama mu da gaskiya ya gama mu da halaye na ƙwarai da ɗabi'u masu kyau mu zamanto bayin Allah na ƙwarai idan ana musu waɗannan karatun Allah ya ce ya kaduna suna kusa ya tsuna su kama billadina yatluna alaihim ayatina su kama waɗannan da suke karanta musu ayoyin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar ko yawa Allah ta'ala ya ce zaka gane abin kyama a cikin fuskokinsu ana karanta musu alqur'ani ba su so ba su ke ba ma su shaƙe wanda yake karanta musu ayoyin alqur'ani taji shi ba daidai ba ne musulmi ya zan ƙijin haushi ya zan ƙijin zahin karatun alqur'ani kana musulmi baka saurara alqur'ani me za ka saurara wace-wace da kare-kare da bushe-bushe da raye-raye akwai musulmi da yawa da in ka kunna masa ƙira'a ta qur'ani ko wa'azar qur'ani kaga darinsu ya baci to kanka yarda ka zamanto cikin irin waɗannan mutanen idan ba kunna ba alqur'ani ka saurara ba me za a kunna ma ka saurara saboda Allah ya ce kusa suke ba su shake waɗanda suke karanta musu ayoyin alqur'ani bai girma su makure su su kashe su kuma yadda Allah ya bada labari wasu wurare cewa an kashe annabawa an kashe waɗanda suke umarni da adalci Allah ya ce waɗannan ga musu albishir da azaba mai zahi mai radari ranar alkiyama ka rasa wanda za ka kashewa sai annabi ka rasa wanda za ka kashewa sai malami wanda yake kiran ka zuwa ga Allah zuwa ga annabi zuwa ga littafin Allah zuwa ga ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan manzo Allah ka rasa wanda za ka kashewa to ko ma wanda ba haka yake ba bai kamata ka kashe shi ba kisan kai ba naka bane kisan kai nawa ne na alkali ne da waɗanda Allah subhanahu wataala ya mika musu hukunci ga hannunsu da yadda mutum ya baka haushi to haushin da ya tsaya nan a yi laba haushi sai dai haushin kawai amma kisan kai ba naka bane wallan sana dan daudu mashayin giya mazinaci ba ka da halaccin kashe shi ba ga hannunka bai ga hukuma yake su ma din mutanen banza ne mushrikai arna masu bautar aljannu masu bautar gumaka su ma baka da damar kashe su ballanta na malami ballanta na annabi ballanta na manzo sau da lokacin da kaji kana jin haushin magajin annabi magajin manzo mana wanda ya gaji annabi kaji kana jin haushin shi baka ima ma ka makure shi ka shake shi in aka ce ya tashi daga unguwar dadi kake shi kuma kana musulmi baka da wani addini sai musulunci to ka shiga umma wannan aya ta fada a kanka ka shiga cikin zargin Allah subhanahu wataala kanka yarda duk wanda ya zo ya karanta mu alqur'ani Allah ya ce alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wadanda suke zuwa su saurari magana ka saurari magana sai ka dauki wanda ka ji ta hikyawu ce amma kakka ji haushi a ce an azaba a jiyan goku kana jin haushi je ka saurara ka kashe kunnuwan ka saurara magana Allah ba zai za karanta al-hikmatu dalatul mu'min hikima abu ne wanda mumini ya yadda yana neman ina ya yadda shi anna wajadaha fa huwa haqqu biha duk inda mumini ya cinci abincin toshi to shi ya dace wa shi to wa zai haka yake kayan ka ne da ka yadda kana ta cigiya kana ta gangami kana ta shela da suka faɗi da ka gani akwai wanda ya kamata a ba banda kai ko ba haka ba duk wanda ya cinci kayan ka kuma ka zo ka faɗi yadda suke a ce a ba kai kamata a ba wa ba wani yana yiwa ba yiwa kayan ka ne ka faɗi siffofin yadda su sai dai yadda aka jinje su ba ka baka abin ka ba to shi ma wa'azi haka yake nasiha gargadi tunatarwa haka take yanda ka gana yin ta ka tsaya ka saurara Allah ya sa mu dace to da haka Allah ta'ala ya ce bayan ka gane abin kyama a cikin muskokin su yakaduna suna kusa yasuna billadina yatluna alaihim ayatina su damki wadanda suke karanta musu ayoyi mana malaman ko annabawan da manzanni sa'annan bayan annaba da manzanni su wuce to malaman da suke karanta musu ayoyin mu na alqur'ani suna gargadin su da su suna musu wa'azi da su kamar yadda Allah ya faɗa karshen suratul nun wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun lalle kafirai sun kusa su fada maka su kada ka su shemar da kai su sa kai ta lalabiya saboda idanun su ma suna kura ma idanun mayu ne arna ne mayu ba su cin mutane la yuzliqunaka bi absarihim Allah yake sun kusa su sa kai ta lalabiya ka fadi kana wa'azi saboda kallon da suke ma kallo irin na bayi irin na masu kambun baka wa yaquluna lamma sami'u dhikra lokacin da suka ji qur'ani ana karanta musu wa yaquluna innahu la majnun suna cewa lalle shi ma hukaci ne Allah ya ce wa ma huwa illa dhikrun lil alamin qur'ani kuma ba komai bane face daukaka ce daraja ce matsayi ne ga talikai gaba daya in ba da alqur'ani ba da mu yanzu wasu ne ba haka muke ba Al-Qur'ani ne ya ce to ya ba mu daraja ya ba mu matsayi kuma gani nan bari nan insha Allah ba wanda ya sai mana wani abu billahi ne sai Allah ya yarda albarkacin me Al-Qur'ani mai girma laqad anzalna ilaykum kitaban fi dhikrikum afala ta'qilun Allah ya ce lalle mun saukar da littafi a kanku zuwa gare ku a cikin shi akwai ɗaukakar ku da matsayin ku a ciki ba da ɗaya kun yi riko da shi za ku samu ɗaukaka da matsayi da girma ba wanda ya sai wulakanta ku Allah ya ce ba ku da hankali wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun Qur'ani ɗaukaka ne girma ne gare ka da kai da mutanenka waɗanda suka bi ka kuma da sannu sannu Allah zai tambaye ku wannan girman da Allah ya ba ku me kuka yi da shi Allah ya kara mana imani.
Amin.
Sai Allah ta'ala ya ce qul afa unabbi'ukum bi sharrin min dhalikum. Shin kuna so in ba ku labari da mafi sharri daga wancanin ku waɗancan mutanen waɗanda suke da irin waɗannan mugayen siffofin, suna jin haushin karanta Qur'ani, suna kokarin ma makur wanda yake karanta musu Al-Qur'ani. Kuna so in gaya maku game da abin da ya fi sharri daga wannan annaru, wuta. Wa'adaha Allahu alladhina kafaru, Allah ya yi makafirai alkawarinta, ma'ana wuta ta fi su bala'i, ta fi su masharanta bane, ta wuta ta wuce su wurin sharri. A sharri mutum ba yana da sharri ba, yana da bala'i shi, yana da masifa shi, to wuta ta wuce shi. Saboda haka azabar wuta da bala'in wuta ya fi tsanani daga azabar da za su yi ma mutane sakamakon an karanta musu Qur'ani. Ta fi girma, ta fi tashin hankali, wuta ƙarshe ce, ba wuta da ke lashe komi. Ko ba haka ba? Wuta canyewa take, sai ta canye mutum, ta babbake shi, ta babbake shi, ta babbake shi, har sai gawar shi ta bace. Wutar duniya ba haka take ba? Ita toye mutum, in ka zo ma ba ka gane mutum ne wurin. Ya gashi da ƙara, ya gashi da kuka, har ya kai ni, ai ya kai ya zama gawai, ai ya kai ma gaba ɗaya ta narke shi. To dan Adam kuma in yama azaba bai ya bar da ka, da ya ga ka mutu shi ke. Ita kuma wuta ba ruwanta, ba ta da hankali. Shi kuma dan Adam mai hankali ne. Da ya ga tsit yana tama kayan shiru, ya taba jikinka, ya ga idanunka sun yi to shi ke. Ka ce an gama. Mai ƙara ba komi. In ya yi wani abu ya ce a ɗauki gawanka a jefa ta a cikin teku, a ɗauki gawanka a tilla wani rami. Shi ke ba zai ce a ɗauko wuta a ƙone gawanka ba. Saboda ya san ba kai, ba ka san ana yi ba. Ka mutu, ita kuma wuta ba ta da hankali. Ci gaba za ta yi, in ka ga ta kyale ka to mutuwa ta yi. Matuƙar dai tana ce to za ta cici jikinka har sai ka ɓace. Akwai mai sharri kamar wuta? Babu masharranci kamar wuta. Saboda haka Allah ya ce qul afa unabbiukum bi sharrin min dhalikum annaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru. Wuta ita ce mafi sharri daga gare ku, ku kafirai waɗanda kuke tsoratar da masoyan Allah masu imani a nan duniya. Kuma ita ce mafi sharri ranar lahira, akan duk wani aiki da kuke kokarin ku aikata ma bayin Allah subhanahu wataala, waɗanda ba su yi ba su gani ba, dan sun ce maku kawai ba abauta ma kowa sai Allah, ba abin kowa sai Allah, ba yin da'a ga kowa sai Allah da manzon shi. Kuma na qamu minhum illa yu'minu billahi al-azizil hamid. Ba su yi masa azaba suka ji haushin su ba, suka ɗanɗana masu azabobin da ke ga hannunsu ba, sai dan sun yi imani da Allah ta'ala, Allah wanda yake mabuwayi abin yabo. Shine kawai me laifin kafirai, me laifin mu'minai wurin kafirai? Imani da Allah kawai. Sun ƙi yin addinin da kafirai, sun ƙi irin rayuwar da kafirai suke yi. Shi ba kafirai ke jan haushin masu imani. Wa bisal masir. To shi kafiri ba ruwan shi, ba so yake dole sai ka shiga addini ya dai bar musulunci. Babu addini da tsone mai ido a duniya kamar musulunci. Amma da addinin da za ka yi ya san bai kai labari, ya san ba addinin da ake yayi ba ne, amma addinin da ake yayi shi ne addinin musulunci. Shi ne masu shi suke da littafi, kuma suke da littattafan da suka yi bayanin wannan littafi. Ga su nan barkatai tafsirai, ga su nan ka karanta wanda kake so ka karanta. Suke da littafin da ƙaramin yaro ɗan shekara 7 zuwa 10 sai ya haddace shi, kuma ya zanci bayyana ma, kuma an ka tambaye shi me ya karanta bai san abin da ya karanta ba, shi dai ya karanta. Kuma ba ya kuskuren wasali, littafin sa wasali gare ƙasa da sama da rufa'a da ɗauri da suka da runguma da yana. Ko ba haka ba? Muna da runguma, alif da runguma. muna da alif da suka, muna da lam tsage, muna da lamalib, muna da lamara, muna da lamara, daga sun muna da. Muna da kaume ba, muna da fifa iya zawaji, muna da ilikawa, muna da angelika ba. Muna da nunguda, muna da nungara, muna da kahu, muna da wau, muna da alif da tabis, lallam da shadda, alif da tabis. Ki cikin sa alqur'ani ne ba, Hausawa suka yaba alqur'ani suka mai waɗannan abubuwa, ananin suna son shi. Haka su ma hillari in ka ji nasu za ka ji su ma nasu dabar, haka zamar ma su ma za ka nasu dabar. Duk wani wanda ya ba da gaskiya da littafin Allah kamar yadda su ma Larabawa suke yi. Alif bil fataha, alif bil kasra, shi ne ai alif din da wasali sama, ko alif da taɓi din, ko alif da suka. Shi ne ai. Su sai da Larabci mu ko mai da Hausa. To ba ki da wannan littafin. Ka san ko dole mu ja hankalin mutane. Kada muke da littafin da za a rubuta shi ko a bango ko ga allo. A zo ana karanta ma mutane a haddace. Kaga ai karatun yau gobe duk yaran da aka yi ma karatun galibi duk sun haddace. Sai mallam rabo cikin su zaka ganin ya kasa kawo har da karatun da aka mai. Ya je ya yi ta wasa. Amma duk wanda ya mai da hankali zaka ga ya haddace abin da aka karanta mashi yau gobe ya kawo haka kuma a ƙara mashi. Ai tallo da mai ayoyin alqur'ani mai girma bayan shekaru 6 kawai sai ka san shirin nan za a mai sauka ya haka ya gama ya zama alaran madagaran nan muke da wannan yanzu kuma ne ilimin wannan littafin muke da wannan yanzu kafirai suke tsoron addinin mu ne zaka haddace littafin ka zo kana rubutawa bayan ka kare kuma za ka yi karatun ne fi sabilillah, za ka yi karatun ne don ka yada wannan littafin. Ba wata wani wanan gaba, ina karatu ne don in samu aiki, a ina karatu don in zama malamin koyar da Qur'anin kawai, manufata kenan, ba abin da za ni samu. Idan na zanna ina karanta Qur'ani mai girma, to ba wata makaranta za ni ta yi a ɗauke ni ba, ina karantar da shi ana biya na ba. Ba wannan manufar kawai shi ne in zama malami ni ba kamar yadda malami na yake malamin Qur'ani. Kawai ita ce mana. Daga duk wannan wahala da ka yi ta bautar Allah ta jin daɗi in ka ƙare ta, kuma ka dawo ka yi mi, ka dawo ka zanna ka sake wata sabon wahala, takardun za ka rubuta Qur'anin kai za ka je kasuwa ka sawo abinka. Da tawadar da yambarin da duk abubuwan da ake duka za ka zo ka sauko ka ashi. Babu wanda zai sai wani ya gane ka ce Allah ganta malam ba a gaya mun mu sau. Amma kai da kanka har jira kake Allah ya baka kuɗin da za ka je ka zo ba ka zama kowane sai ka sauwa mun ka zo ka rubuta. Ka hana kanka hira da ƴan gidanka, hira da abokanka, hira da almajiranka waje, kullun kana cikin ɗaki kana ta rubutu. Tun da sai sai a zaha. Kana rubuta hankali da kanka, kana jin daɗin yanzu abinda ka hardace ka riƙe da zuciyarka shi ne yanzu kake mi kake rubutawa a hankali. Bayan wasu lokuta ka rubuci sai ka hindo ka kai ma malamanka su diddiba maka, ka wala kai ma abokanka su diba, sai a kai dibawa ta ƙarshe wanda za a ba malamai su diba. Kowa ya bayyance ba wani gyara da za a maka, ka rubuta shi daidai. Wannan shi ke nan manufar kenan, ka ji daɗi ka haddace kuma ka rubuta kuma ka zo ka ashi. Sai Allah ya kawo wani bawan Allah ya ce albarkacin wahalar da ka sha ka yi rubutun Qur'ani, zan fanshe shi a hannunka kaza, zan baka jikka 500 saboda na ji daɗi yau ga shi a cikin unguwarmu akwai wanda ya rubuta Al-Qur'ani, a cikin garinmu akwai waɗanda yanzu mazaje ne suna rubuta Al-Qur'ani, saboda haka ga jikka 500 Al-Qur'anin zan dauke shi in kai cikin daki na in aji lokacin da na so in buda in karanta. Muke da wannan cikin addinin mu na musulunci. Yeah. In sabilillah. Babu wani waje, babu wata ƙasa, babu wata kungiya da ta dauke nauyin ka kai ta wannan wahalar ta ibada, kana yi ne dan Allah ya biya ka kawai, dan san Allah da annabin Allah da san Alkur'ani mai girma. Ko ka kuma dole a ji tsoronmu ba? Dole a ji tsoronmu. Shi yasa a duniya mun hiba kowa haushi. Duk wani mai addini ba a jin haushin shi kamar yadda ake jin haushin wa? Haushin musulmi. Wanda muna da cikakken tsari. Muna da littafin da yawancinmu da yawa a cikinmu sun haddace shi. Ko zuwa haka aka tara Qur'anan mu aka kunna musu wuta don bakin cikin kan mu ƙara karantawa. Da magariba za ka yi alarin mai na ɗaga mure shi. Yana rerawa. Yana alif lamim. Ka zo ka yi ta leƙa wai ta ba a ƙona abin ba da me yake karantar. Da kai yake karanta abin. Gobe ma sai ka zo su Qur'anin sun bayyana. Allah ka ƙara mana imani. Allah ka samu gane da duniya lafiya. Ka ƙara mana imani da littafinka. Kuma ka ƙara mana sani game da shi ya Allah. Za mu yi aiki da abin da muke karanta. Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira. Allah ta'ala alim.
Allah ce mutum ne ya saki matarsa. Zai saki guda. Gahin kuma ya kahanta ida idda sai ya rasu daga tambawa ta tana da gado kuma ya ta mishi wanka
mutum da yawai saki matar shi saki daya kahanta kare idda kuma Allah ya mai cikawa ko tana da gado tana da gado shi za ta yi gado kuma za ta mai idda ga sanin cikin idda ba sai ta ci gaba da sabuwar idda kuma za ta yi da insha Allah. A kira sallah.
Ya ci ma, ya ba da musu.
Kai ci. Ci gaba za ce da idda. Tunda ta riga ta fara wuce. Kuma sai ta ci gaba. Bacin da aka masaki mijinta ya rasu tana cikin idda. Kenan ci gaba za ta da iddata. Kuma malamai suka ce warawa za ta yi sabuwa. Wallahu ta'ala alam. Duk dai wanda ta yi insha Allah daidai ne. Kuma dama ciki take.
Na'am. Wannan yace sana'a ƙosho yake ina sai da ƙosho.
In kuma ta riga tana dab da karewa ne kaga sai ta fara. Na'am.
Wannan yace sana'a sai da ƙosho yake yi. Sai wata ta zo ta tambaye shi ya hansa mata dila guda. To ba da dila gare shi yace ya halitta shi amshi kudin ta ya gama da nashi yawo komandan diloli ya gaba kuma sai da mata
a ya halitta mace ce ta zo wurin shi sayan bosho yake saidawa sai ta zo neman dila shi ko ba ya da ita to ko ya halitta ya amshi kudin ta ya tura a kawo dila ya hada da kudin shi kuma an kawo ya saida mata ai kudin ta da yan saka man sau mata ne zai saboda ana sauwa sai ya mika mata ba ka ba sai ya mata babu amma kwanan nan diloli na za su shigo ake hakuri in suka zo kwanan nan ke hakuri kwana biyu ku za su zo in suka zo ki zo mai magana in kun mace hakuri ba ta je wani wuri dai shikenan raban ka baya wuce amma ka shi kudin ta ka je ka sau da kudin da ka sau kuma ka sake saida mata ka ce sai ta yi ciko lali ba kai ba cikon da kai kudin ta ne to ka ga ba a haka ba an sau kuɗi ba ka da abin ka saida ma mutum abin nan da kudin shi kuma ya zo a ƙara mai kuɗi to da kudin da ka ansa na mene da sunan mai ka ishe su da sunan kami ka ansa za ka saida mata da wannan kudin ko ba haka ba saboda ka inda abin da ya kamata a yi shi ne ka ce ta rage kudinta amma za a kawo dilirin kwanan da aka wuta zo ta zaɓi wanda take shi sai a yi ce naki wallahu alam abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ka yabe mana Allah ka samu jara Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi Allah ka shayi mana hawayenmu waɗannan ibadodi da muka yi tun daga goma na farkon wannan wata mai albarka zuwa ranar arfa zuwa ranar layya Allah subhanahu wa ta'ala karɓe su gare mu.
Amin.
da wadanda muka yi daga sallah biyu ga sallah zuwa uku ga sallah na kabbar bari da muka yi da cin nama da muka yi dan godiya gare ka Allah Allah ka biya mu Allah ka ba mu lada wadannan ayyuka manya manya da muka yi alhazai da suka bar kasashen su domin su je su bauta maka sai aikin haji Allah ya sa sun yi aikin haji lafiya lafiya Allah ya sa sun yi karbaffa aikin haji da Allah ya kai su lafiya ba wata matsala da muka ji labari kuma Allah ya bido su lafiya kuma Allah ya sa su dawo sun samu gafaran zunuban su gaba daya Allah ya sa sun samu haji karbaffe mabruri wurin Allah subhanahu wataala Allah ka amsa mana ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci ƴaƴan mu maza da mata Allah ka shirya mana su ya Allah ka raba su da lalacewa ya Allah ka raba su da mugun tarbiya ya Allah Allah duk wani alkhairi Allah ka hada su da shi Allah duk wani sharri Allah ka raba su da shi Allah ka ba su ilimin da zai kawo mu addinin mu da kasan mu da al'umman mu ci gaba Allah ka ba su aikin da zai kawo mu addinin mu da al'umman mu da kasan mu ci gaba ya Allah Allah ka hada mu ya Allah Allah kada ka raba mu ya Allah Allah ka sa mu dunkule wuri guda da ya Allah Allah ka sa mu hada kan mu ya Allah ka raba mu da rabuwarka ya Allah Allah ka raba mu da kita ya Allah ka raba mu da bakin ciki tsakanin mu ya Allah Allah ka sa mu sujudan mu ya Allah ka sa mu zaman tu al'umma guda da ya Allah Allah ka kara mana kishin addinin mu da al'umman mu da kasan mu ya Allah. Shugabannin mu Allah ka kara musu gaskiya da rukun amana. Ya mai tsaron mu Allah ka kare su daga hararar ƴan ta'adda da ƴan bindiga ya Allah. Duk inda suke Allah ka tsare su ka kare musu lafiyar su ya Allah. Ka ba su ikon tsaron talaka wanda suke tsaro ya Allah. Da dukiyar kasar da suke tsaro ya Allah. Allah kada ka bari ƴan ta'addan nan su lalata ta su bata ta ya Allah. Ki gurbata mana ita ya Allah. Domin ita ce kasan mu ya Allah. Ita ce amfanin mu ya Allah. Allah ta'ala da abinda zai amfanin mu kada ka bari ta addan sulalata mana shi ya Allah Allah ka amsa mana addu'oyin mu ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya basu lafiya Allah kara musu mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka gama mu da su gidan aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana imani Allah ka sa mu mutumin musulmi ya Allah kamar yanda kace mu kana mu cewa wala tabutunna illa wa antum muslimun Allah ka sa mu amsa wannan kira naka ya Allah Allah ka sa mu guji wannan hani naka ya Allah Allah ka sa mu mutumin musulmi ya Allah basu roko da addinin ka ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka shahi mana hawaye mu biya mana dukkanin bukatun mu gaba daya ya Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ka ba mu kasuwa mai albarka ka ba mu aiki mai albarka garin nan namu na maradi ya Allah ka kara turo alheri a cikin shi ya Allah ka kara kawo aiki a cikin shi kasuwanci mai albarka ya Allah ɗan kasuwan mu Allah ka kara musu alkhairi ya Allah ka kara musu albarka ya Allah Allah ka kara dada musu ya Allah Allah ka kara bunkasa tattalin arzikin su ya Allah matsalolin da suke fama da su Allah ka jaye musu ya Allah alherin da suke samu kuma Allah ka kara musu ya Allah talakawa da suke cikin mawuyacin hali babu kudi ga hannun su ya Allah ka wadata su ya Allah Allah ka saukake musu duk abin da za su rayu da shi ya Allah Allah kamfanonin garin mu nan namu da suka mutu ya Allah ka tada su ya Allah ayyukan garin nan namu da suka mutu ya Allah ka tada su ya Allah Allah ka farfado da tattalin arzikin garin nan namu ya Allah da sauran jihohin kasan mu gaba daya ya Allah kasan mu Allah ka kai ta gaba ya Allah ka kai ta gaba ga addini da musulunci da imani ya Allah kuma ka kai ta gaba a wurin tattalin arzikin ta ya Allah Allah ka buda mana tattalin arziki ya Allah ka buda mana kohoyi na samun arziki ya Allah Allah ka ba mu kaka hana mu ya Allah Allah ka ba mu kaka hana mu ya Allah Allah ka wadata mu kaka tsaya ta mu ya Allah kaka talauta mu ya Allah Allah mu bayin ka ne ya Allah Allah ba mu da wani Allah da za mu roka mu ba kai ba ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah shaguna da yawa a rihi su Allah ka buda su ya Allah shaguna da yawa ba komai a cikin su Allah ka cika su da arziki ya Allah mutane da yawa suna zaman banza ba san abin da za su yi ba Allah ka ba su abin yi ya Allah ka gwada musu abin da za su yi na alkhairi ya Allah Allah ka sa garin nan ya tashi ya farfado ya Allah amin kaga mutane suna ta neman abubuwa suna samu ya Allah amin Allah duk wanda yana koma zuwa ga ikon ka ya Allah zuwa ga yardar ka ya Allah Allah ka ba mu iko ka yarda da mu ya Allah amin Allah ka amsa mana ya Allah amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin wadanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka biya musu bukatun su Allah ka shaye masa hawayen su abinda suke tsoron ka Allah ka ba su ya Allah amin abinda suke tsoro Allah ka kare su da gare shi ya Allah amin Allah ka samu rayuwar su da dukiyar su albarka ya Allah amin Allah ka amsa mana addu'o'i mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salaamun 'alal mursaleen walhamdulillahi rabbil 'alamin. Thank you.